gobe Juma'a ne da likitocin kasar Kenya za su koma bakin aikin su bayan sun amince da gwamnati akan yadda za a biya su sauran albashin su da makale. Ministar kiwon lafiya a Kenya Suzanne Nakumicha ta ce yanzu likitocin za su maida hankali wurin kula da marasa lafiya. Ina kira ga dukkan mu yanzu mu maida hankali akan aikin mu. ‘Yan ƙasa sun kwashe kwanaki 54 suna jira su ga kun koma bakin aiki, kuma suna da ‘yanci su buƙaci kana su yi begen ganin an yi musu aiki ba da ɓata lokaci ba. An cimma fahimtar juna ne bayan tattaunawa na tsawon makonni da kuma bara da aka ja a kotu. Gwamnati da ƙungiyar likitocin sun amince akan samar da hanya da ta fi dacewa a biya su da kuma inganta yanayin aikinsu. Shugaban ƙungiyar da ta haɗa da likitocin Kenya da masana kimiyyar haɗa magani da likitocin haƙori Dafji Atela, wanda ya sanya hannu a madadin ƙungiyar mai mambobi sama da 700, ya ce akwai wata buƙatar su ɗaya da ba a biya musu ita ba, amma dai za su ci gaba da fafutukar ganin an kula da ƙananan likitoci da suke cikin makaranta. Mun dace a cikin kwanaki 60 ba za a tura su wurin aiki ba, amma dai za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batu, wanda hakan ke nufin cewa yayin da ake duba batun da ya janyo yajin aikin za mu yi ta magana kuma akan wannan batu, amma dai abu ɗaya da dole ne mu tabbatar shi ne kowa da kowa, kowane likita, duk mutum da yake da haƙƙi a wannan yarjejeniya da aka cimma tare, za a kare muradunsa kuma za a ci gaba da kare su a kowane lokaci. Damuwar wasu likitocin ya samo asali ne tun daga wata yarjejeniyar da aka cimma shekarar 2017 wadda ta yi batun ƙarin albashi da kuma batun inshorar lafiya ga likitocin da iyalansu da kuma batun alawus na hadari da ayyukan gaggawa. Gwamnatin tarayya da gwamnonin ƙananan hukumomi sun ƙi aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar saboda matsalolin kuɗi da kuma tsoron cewa wasu sassa za su buƙaci irin wannan kuɗaɗe ga ma'aikatansu. Aisha Hassan, wata mai fafutukar kiwon lafiyar al'umma ce a Nairobi, ta ce komawar likitocin a bakin aikin su a cibiyoyin lafiya zai taimaka wa marasa lafiya. Muna godiya ga likitocin da wannan shawara da suka yanke na komawa asibitoci su taimaka wa marasa lafiya, saboda babban kalubale aka fada a ciki a lokacin da suka kaurace wa asibiti. Marasa lafiya da dama sun mutu, kana wasu ba su samu magani ba, kamar masu cutar kanjamau da masu tarin fuka. Muna da ayyuka da dama da za mu yi, saboda yanzu ya kamata mu je mu bibiyi marasa lafiyar ko su marasa lafiyar, hakan zai taimaka musu. ‘Yan ƙasar Kenya suna zaton wannan yarjejeniya za ta warware baki ɗaya rashin fahimtar likitoci da gwamnati, ko da yake har yau ana ci gaba da tattauna batun ɗaukar ƙananan likitoci da ke cikin makaranta.